سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم قلنا الكتاب من خطوات إلى السعادة كتاب الله والمال المشيئتي والإيمان أرسل الله عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد الشيخ عبد المحسن ابن محمد بن قاسم هو رأس من تابع ساتين من قواته من تلك الحديث قال الإمام البخاري قال الإمام مسلم سكتب وعند منزوع الله صلى الله عليه وسلم يكتب على بيان متي ومتعني بقوي قول إنك متعني بقوي الله ليس الناس إما من على الباب وتعني ما سيه مسلح تعالى عرش حسن يكتب يسو أكاب وتمتم بإبارة سلكة يكتب أبوه سلكة musamman abin da ya cancanta a boye sadaka har ya zama tunda masa ga sassan abin da abunansa ya yi bayar ba darasin da zai zama tashi a kan bayanin kaifa abun muhdisa lillahi fi jami'i amali yaya zan zama tobe ikhlasi wa Allah a cikin dukkan ayyuka na wasu hanyoyi ne mutum zai bi domin ya tabbatar da sabuwar ikhlasi a cikin dukkan ayyukansa da yake aiwatarwa musamman ayyukan da ake neman lahira da su ayyukan da mutum yake fata su zama sanadiyyar tsirarsa a gaban Allah maɗaukakin sarki. ‘Yan uwa, babu hali ko yanayin da zai fi zama tashin hankali wa bawa sama da lokacin da zai samu kansa a gaban Allah maɗaukakin sarki. Alhali ayyukan da ya gidan duniya da yake fatan su tseratar da shi a wannan ranar dukkansu ayyuka ne ba don Allah ba ayyuka ne wanda ba a ikhlasi a cikinsu a ga daga wannan mataki na farko da bawa zai tabbatar wa kansa cewa ya yi asara a lokacin kuma da damar ba za ta masa amfani ba in ya yi. Daga cikin abubuwa da ya kamata bawa ya sani matsayinsa na mai bauta wa Allah maɗaukakin sarki matsayinsa na musulmi shi ne yaya zai yi ya samar da ingantacciya kuma cikakkiyar ikhlasi a cikin ayyukansa duka da yake gabatarwa. Malam ce ash-shaytan yata'arradu lil-insani liyufsida alayhi a'malahu as-saliha a kodayaushe wani abokin gaba wanda Allah maɗaukakin sarki yake jammala kurbi a kansa kowane lokaci wato shi nan Allah yake tsawatar da mu dangane da lamarinsa kowane lokaci yana bujiro wa ɗan adam ne liyufsida alayhi a'malahu as-saliha domin ya ɓata masa nagartattun ayyukansa. Dukkan aiki da bawa zai yi aiki na neman lahira aikin da ake da tsananin buƙatuwa zuwa ga ikhlasi da kadanta Allah maɗaukakin sarki kowane lokaci burin shedar shi ne ya ɓata wa bawa niyyarsa a cikin irin wani aikin ya ɓata wa bawa ikhlasansa a cikin irin wani ayyukan wala ya zalu mu'min fi jihadin ma'a aduwwihi iblisa hatta yalqa rabbahu ala al-imani bihi bawa mu'mini ba zai gushe ba cikin yaƙi tare da abokin gabansa shedar bawa ba zai gushe ba cikin faɗaɗa shi na ƙoƙarin yadda zai yi ya samar da garkuwa wato kandagarki tsakaninsa da abokin gabansa shedan har sai lokacin da bawa ya haɗa ubangiji sai yana da imani shi. Wato babu lokacin da bawa zai ajiye kansa garinsa babu lokacin da bawa zai ajiye makaminsa da yake yaƙi tsakaninsa da shedan a rayuwarsa har sai lokacin da rayuwar tasa ta kare domin kullum a cikin fada ne, kullum a cikin kokarin yadda zai yi ya kwatar da kai ya lalata maka aikin kai. Kenan da dai idan ka ajiye makaminka na ya kasa zai galaba a kanka, zai ci riba a kanka daga lokacin da ya ci riba ya galaba a kanka, daga lokacin kai kuma ainihin taɓewa ta same ka, asara da nadama sun same ka tun anan duniya kafin ka abin da Allah maɗaukakin sarki. Malam ya ce wa ikhlasu jami'i amalihi lahu wahdahu, kuma ba zai ajiye makaminsa ba, ba zai daina yakar abokin gabansa shidan ba, ta hanyar tsarkake dukkan ayyukansa ga Allah maɗaukakin sarki. Wa min ahammi awamil ikhlas, yana daga cikin manya-manya masu muhimmanci ko mafiya muhimmancin ayyuka da suke taimakawa bawa ya samar da ingantacciyar ikhlasi a cikin ayyukansa, ga sunan wannan ayyuka. Idan bawa yake su ya bi su daki-daki ya yi ainihin da muke maimakon Allah a kansu, ana tsammanta masa, ana fatan zai samu ikhlasi cikin dukkan ayyukansa tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki. Abu na farko addu'a, shi ne bawa ya riƙe addu'a. Malam ya ce al-hidayatu biyadillahi ta'ala, wannan shiriyar gaba ɗayanta tana hannun Allah maɗaukakin sarki ne. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah shi ne wanda ya so ya ga dama ya zuwa ga ainihin tafarki madaidaiciya. Allah shi ne yake shiryar da bayansa, yake ba su tabbata a kan shari'a. Wal qulubu baina isba'ain min asabi'ir rahman, zuciyar bawa kuma tana tsakanin isba'ain, yatsu guda biyu min asabi'ir rahman, daga yatsun Allah maɗaukakin sarki. Ka'ida ce kullum muna faɗa dangane da sifar Allah maɗaukakin sarki. Haka nan akwai ka'ida da malama suke bayarwa a kan abin da ya shafi sifar Allah maɗaukakin sarki. Al-ishtiraku fil ism la yastalzimu al-ishtiraku fil musamma, wannan ka'ida ce wajibi bawa ya rike ta, ko musulmi ya rike wannan ka'ida, domin za ta taimaka masa wajen mu'amalantar dukkan abin da yake da alaƙa da sifar Allah maɗaukakin sarki. Tarayya a cikin suna baya lazimta cewa abin da ake ambaton sunan ko abin da aka samu tarayya a cikin sunan ya zamanto iri ɗaya ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya zo, malam da yake magana a kan ya zo zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, kuskure na farko da bawa zai yi shi ne ya kamanta cewa a yanzu ina da yatsa, wannan yatsan nawa kenan ana nufin irinsu, shi ne yatsan Allah maɗaukakin sarki ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, wannan shi ne kuskure na farko da bawa zai yi. In an gaya maka sifa daga cikin sifar Allah maɗaukakin sarki, kada ka ɗauki sifar ka jingina ta da kanka ɗan adam, ka bar ta a sifa ta Allah ya sifanta kansa da sifar. Yaya take sifar Allah maɗaukakin sarki ba ka sani ba? Abin da ake buƙata daga gurin ka shi ne kai imani. Yaya sifar take, yaya yatsun suke, babu wanda ya sani sai Allah maɗaukakin sarki. Domin Allah ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani ya ce yadullahi wa qa'idihi, hannun Allah a burbushin hannayensu yake. Sai ka ɗauka hannu irin naka har kuskure, ka bar shi Allah ya ce hannunsa yadda hannunsa yake, haka hannunsa yake, babu wanda ya sani. Abin da ake bukata daga gare ka imani, idan ka kore wa Allah maɗaukakin sarki sifa, idan ka kore wa Allah maɗaukakin sarki sifa wacce ya ɗaura, wato wanda ya ba da labarin yana da irin wannan sifa ɗin, wannan yana nuna kenan kai ka san Allah maɗaukakin sarki har zuwa matakin da za ka kore masa abin da ya tabbatar wa kansa. To malam ya ce wannan zuciya na ɗan adam na tsakanin yatsu, wato daga cikin yatsun Allah maɗaukakin sarki mai rahma
يقلبها كيف يشاء ينا ججو يا أزوتير يد يسو فالجاء إلى من بيده الهداية يا كباوة تو ككركتا كجاو إزوا قوان دشريا كهانونسا وأظهر له حاجتك وفقرك كأينهم بيّن المسد سننبك أهترك دكما تلوچنك واسأله دوما الإخلاص كما كوان لوكتي كنارو قم الله مألوك كنسلكي إخلاصي كوان لوكتي كنارو قم الله مألوك كنسلكي إخلاصي وقد كان أكثر دعاء عمر بن الخطاب فكيكا يا كسنتي ما في يوم لوكتا الدعاء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يكي رضي الله عنه الله يرددشي ينا تشوى اللهم جعل عملي كله صالحا لكي هنا الدعاء اللهم جعل عملي كله صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وانا حديثي تونا أثري إمام أحمد يروي توشتكين كتاب الزهد يكي تشوى يا الله kasanya dukkan ayyukana gaba ɗayan su daga farkon su har ƙarshen su su zamanto nagartattun ayyuka dukkan ayyukan da yake mai nagarta da zai kusanta ni zuwa gare ka ya Allah ka sanya dukkan ayyukana su tattara irin wannan sifa waj'alhu liwajhika khalisan wannan shine mahallu shahid din sannan ya Allah ka sanya wannan aikin domin neman yardarka domin neman fuskarka wacce zaka yarda da ni ya zamanto wannan aiki cikakkiyar ikhlasi ne a cikin sa babu abinda yaski shi yanci ikhlasi a ciki wala taj'al li ahadin fihi shay'an kuma ya Allah kada ka sanya wani ya zama yana da wani kaso na rabo a cikin wannan aikin nawa kun ga wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya ce idan Umar ya bi hanya shedan ya biyo hanyar to shedan yana canja hanya baya taba bari su hada hanya da shi yake wannan addu'ar ya Allah ka sanya ayyukana dukkan su zama nagartattu sannan ka sanya ayyukan nawa su zamanto domin neman yardar fiskarka masu cike da ikhlasi ko mai cike da ikhlasi aikin nawa sannan ya Allah kada ka sanya ainihin rabo ga wani cikin wannan aikin nawa kenan bawa yana da tsananin bukatuwa zuwa ga addu'a domin ya samu cikakkiyar ikhlasi a cikin ayyukansa shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyukan da yake yi idan ya ainihin yi sallama bayan ya yi istighfari da sauransu yana cewa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni akan ambatanka tare da gode maka kuma ya Allah ina roƙonka ka sanya ni daga cikin nagartattun bayinka bawa yana da tsananin bukatuwa zuwa ga addu'a domin ya samu abin da yake nema a gurin Allah madaukakin sarki saboda haka ƴan uwa a wannan gaba mu riƙe addu'a ba sai kai da larabci ba kowane lokaci in ka samu gaba ya Allah ka sanya aiki na su zamanto cike suke da ikhlasi ka sanya wani ba shi da rabo a cikin aiki na da nake yi domin ka ya Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mun dukkan ayyukana ka tsare mun wato zuciyata daga burge ko neman burge wani cikin aiki na abu na biyu ikhfa'ul amal bawa yayi kokarin boye aikin sa duk aikin da ake buƙatar boye shi duk gabar da ake da buƙatar a boye aiki to kai iya kokarinka ka boye wannan aikin ya zamanto baka bayyanar da shi baka kuma neman yardar da mutane ko jiyar da su dadi cikin wannan aikin din kullamastatara al'amalu alladhi yushra'u fihi al-ikhfa kana aqrabu ila al-ikhlasi wa arja lil-qabul malai yace duk lokacin da aka boye aiki irin aikin da aka shar'anta boye shi akwai ayyukan da ba a boye su dole a fitar da su fili a gani kamar sallar jami'i wannan aiki baya bukatar boyewa wajibi ne ka zo kai a cikin mutane kuma wato cikar aikin cikar samun ladan sallah shine ka zo kai a cikin mutane kinan wannan ittifaki babu wani mutum mai hankali baligi da zai zo yayi sallah kawai dan ya burge mutane a ce iya dalilin ka na zuwa kai jami'i shine dan ka burge mutane ko dan wani abu da kake nema a gun mutane ah wanda kake so ya ganka a sallar shi ma ya hakura fa da bukatunsa ya tattara su ya kawo su gaban Allah madaukakin sarki to kai me yasa ba za ka zo da ka zo gaban Allah kuma kake tunanin wani zai maka abin da shi ma wancan din da kake neman abin a gunsa ya hakura ya zo gaban Allah kar ka kuskura kana da wata bukata ko kana son wani ya ma wani abu ka zamanto abin da za ka yi amfani hanyar da za ka yi amfani da ita wajen samun biyan bukatar ka ita ce zuwa sallah wato iya dalilin ka so kake a yarda kai mutumin kirki ne akwai aure da kake nema idan baka zuwa sallah ko ba a ganin ka a masallaci ba za a baka wani auren ba kai sallar ka don Allah madaukakin sarki kar ya zama da an baka auren kuma shikenan sai ka dauke kafa in canja masallaci kai zuwa kusa da gidanka da sauki amma wani dauke kafa ma yake gaba da kaga wannan dama babu ikhlasi a ciki to malam yace dukkan ayyukan da yake da bukatar a boye shi ko shari'a ta umarni da a boye wannan aikin kamar misali azumi na nafila musamman duka da bukatar wani ya san cewa kana azumi dan Allah kake yi amma azumin watan ramadan abu ne bayyananne kowa yana yi dan kun zo kun yi tadin sa tsakanin ku ba laifi bane amma ka zo ka ce wa mutane aini in nayi azumi yau gobe shan ruwa nake to me zai maka ko a zo a baka bukata wacce bata bukatar dole a ka sanar da cewa kana azumi abinci ko na abu makamancin haka ana baka ani ina azumi to sai mene azumin nan don Allah kake yi kai shiru abin ka ka kame in ba dole ba an matsa maka kuma mutum ne da kake jin nauyinsa an matsa maka sai ka yi bukatar sai ka ce to kana azumi ko kai nuni cewa kana azumi in cikin jama'a ne wanda ya matsa maka kawai ka nuna masa bakinka a kame yake ya san ranar kaza ne ranar kaza ranakun azumi haka nan sadaka ko kyauta wannan ita ce ɗabi'ar magabata suna ba da kyauta suna sadaka na abinci ba a sanin wanda yake ba da sadakar sai ranar da ya bar duniya aka daina samun wannan sadakar ake gane cewa wannan sadakar daga wane take fitowa kullun dare zai dauki abinci ya je ajiya a kofar gidan mabukata in ya ba su zai tafi akwai sahabiya akwai tabi'in da aka zo lokacin da ya bar duniya ana wankansa aka ga kanta a bayansa bayansa ya yi kanta sosai kuma daga nan daga ranar da ya bar duniya aka daina samun sadakar abinci a jiya kofar gidajen mutanen garinsu sai aka gane wannan kantar na daukan abinci da yake a bayansa ne yake yawo da shi da daddare wannan sadakar abincin shi ne yake bayarwa babu wanda ya sani wasu iyalansu ba su san sanyi ba amma sadakar 1000 za ka bayar sai ka yi shawara da matarka riga za ka bada ka cika mutane da gori to mu yi kokari mu boye aiki a guraren da shari'a ta bukaci mu boye su boye aiki a irin wannan gabobin su ne suke bawa cikakkiyar ikhlasi idan gurin da shari'a ta ce ka boye aiki ka bayyanar da aiki yana nuna baka da ikhlasi kuma ba za ka samu lada a gurin Allah madaukakin sarki ba wal mukhlisu sadiqu shi cikakken mai gaskiyar ikhlasi yuhibbu ikhfa'a hasanatihi yana da yawan san boye kyawawan ayyukansa kama yuhibbu an yukhfiya sayi'atihi kamar yadda yake so ya boye munanan ayyukansa duk wanda yake aikin da ba a so a gani me yake yi buya yake yi in ya ga wanda zai san shi ko wanda ya san shi ko za a gane shi sai ya canja guri duk abin da yake mara kyau ba karamar ba karamin kai kashewa zuciyar bawa za ta yi ba ya zamanto yana bayyana da munanan ayyuka duk wani abu mara kyau wanda yake da burbushi yake da sauran ragowar imani a cikin zuciyarsa yana kokari ya boye wannan aiki din baya so a ganshi yana aikatawa in sigari ne inda sauran mutuncin sa zai je ya buye sha in ya sha dan jefa tomtom a bakin sa dan warin ya kau wani da dan turaren sa ma in ya sha dan feffesa keskes kar a ji a jikin shi in neman mata ne sai yi nesa ba zai yi a kusa ba wanda ka ga yana yi a kusa shedani ne zuciyarsa ta kekashe duk wani abu da ka sani na rashin mutunci na rashin gaskiya na iskanci to zai na kokari yana boyewa baya so a same shi da wannan aikin a kama shi dumudum to malam yace kamar yadda kake boye munanan ayyukanka baka so a gani haka ake so ka boye kyawawan ayyukanka baka ba a so kana nuna wa mutane domin don Allah kake yi shi kuma Allah da kake domin sai yana gani وتقدم في حديث السبع كما يا غباته a cikin hadisin mutane bakwai wanda muka bude karatu da shi alladhina yuzilluhumullahu fi yawmi fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutane bakwai da Allah zai sanya su karkashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar rajulun da wani mutumi tasaddaqa bi sadaqatin ya bayar da sadaka fa'akhfaha ya boye sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har sai da ya zamanto hagun dinsa batta da masaniyar abin da damansa ta bada kai ka ce misalin kawai kudi ne a aljibinsa yayi ciniki ko wani abu makamancin haka kudin yana aljibinsa kawai yasa ya dauko bai san me ya dauko bai dunkule ya bada damacinsa bai san abin da ya bayar ba ko kaya ne na kyauta a gida ya dauka ya bayar matarsa ba ta san abin da ya bada ba ko iyayensa ba su san abin da ya bayar ba abin nan naka ne baka da bukatar shawara kaga mutun yana da bukatar riga sai kuma Allah ya hore maka riguna sai ka dauko ka bashi baka da bukatar ka zauna kana shawara da matarka yanzu a cikin kayan nan wanne ne kike ga yake da kike ga zamu iya bada kyautar su na mene ka dauki wanda kaga kai zaka iya bada kyauta ka bada sai dai a wayi gari ba ta ganin kayan kawai in ta tambaya ka san me zaka gaya mata koda ko shi ta fi kauna cikin kayanka in kaga kai kana da bukatuwar lada da zaka bayar sai ka bada lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba kwa samun cikakkiyar zamantowa bayin Allah na kusa cikakkiyar imani har sai kun bada daga cikin abin da kuka fi so na dukiyar ku da wannan ayat ta sauka akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na manta sunansa gonarsa da yafi so Abu Talha sunansa Abu Talha gonarsa da yafi so gona ce a kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gona ce ta dabinai akwai rijiya a ciki mai zakin ruwa da gardi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana shiga cikin wannan rijiyar dan ya je kwankwada ya je sha daga ruwan rijiyar gona ce mai albarkar dibinai amma wannan ayar tana sauka yace yaje samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahabba amwali ilayya bayruha yace ya ma'aikin Allah mafi soyuwar dukiya ta a gare ni wacce nafi so nafi amfana tafi rufa min asiri ita ce wannan gona ta dabino ta bayruha fadaha haythu araka Allah yace ga ta nan ya ma'aikin Allah ka sanya ta a gunda Allah madaukakin sarki ya nuna ma ka je ka bayar ta a wanda ya dace ni na bada ita sadaka domin neman yardar Allah madaukakin sarki duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bai tsaya shawara da me ba da ɗan uwansa ba bai tsaya shawara da ƴaƴansa ba bai tsaya shawara da matarsa ba kun ga wannan investment din life investment ne inda akwai da binan da tun a wannan shekarun har zuwa yanzu ana cin amfanin su akwai gonaki wasu sun fi shekara 100, 200, 500 kuma har yanzu ana samun amfani a jikin su to irin wannan investment din sahabban annabi suke dauka su bada sai ka gama gina abu wanda zai amfane ka amfani ayyanka amma da sun ji aljanna sai su hakura da wani abu dan sun san aljanna yafi musu alkhairi sabanin mu a yau mutun ya tara dukiya ya rasa me zai yi da su sun yi masa yawa sun fi karfin bukatunsa sun fi karfin iyalansa sun fi karfin ƴan uwansa sun fi karfin mutanen garin su amma ba zai iya hakura da wani bangare na dukiyar gina abin da zai taimake shi a lahira ba sai mutun ya fadi ya mutu a zo ana ta taburza da ƴaƴansa ana neman alfarma da agajin ƴaƴansa su hakura da wani bangare na dukiyar da za su gada dan a gina ubansu abin alkhairi su ce su ba za su iya ba kuma gaskiyar su ni duk yaron da ubansa ya tsaya tara kudi bai abin arziki ba bai gina wa kansa alkhairi ba wallahi ni bazan gane fa yaron ba dan bai bada wannan abin bai bada wani abu a cikin abin da ya gada an yi uban ba ba kai ka tara kudin ba ni na sha wahala fa na tara dukiyar nan ni ne na yi faɗi tashin tara dukiyar na yi wa kaina baƙin ciki to me dan wani ya ma baƙin ciki kai kai wa kanka baƙin ciki kai ta tarawa har sai da mutuwa ta riske ka to me le fa yayan dan ba su yi ba ka tara kuɗi na banza a yayan banza wanda ba za su ji tausayin ka ba akwai wanda an je za a raba gadan abokinsa wasiya ya bayar na azartar masa da aikin alkhairi yaran suka ce wallahi su ba za a taɓa kuɗin su ba me yasa bai yi ba shi ma mai kuɗi ne ya ce okay haka abin yake sai Allah ya sa ya farka sai ya koma gida da ya koma gida sai ya buɗe ƙofarsa kawai ya buɗe lalitar sai ya kama ayyukan alkhairi in aka zo da bukata na aikin alkhairi in 10,000 ne sai ya bada 50,000 in 10,000,000 ne sai ya bada 20,000,000 haka yayi ta aikin alkhairi yace na fahimci yaran nan idan ka bar musu dukiyar ba za su maka abin arziki ba kuma gaskiya ne kai ka san zafin nema kai ka tara kudinka ka ci kudinka ka mori kudinka kai aikin alkhairi da kudinka kada mu biye kokarin tara wa yara mu nuna wa yaran ya za su yi su nema don su rufa kansu asiri Allah ya sa mu dace wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi yaqulu bishr ابن الحارث رحمه الله بشر الحارث سننسى نصر بشر ابن الحارث ابن عبد الرحمن المروزي المشهور ببشر الحافي يكي فدا الله مدوكين سركي قارا مسا رحمة الله مدوكين سركي مسا رحمة يكي تيوى لا تعمل لتذكر كدك يوانا ايكي بومن أمبتيك اكتم الحسنة كما تكتم السيئة ka boye kyawawan ayyukanka kamar yadda kake boye munanan ayyukanka yadda sai ka shiga daki ka buya ka noke ka tare nan ka tare can kafin ka aikata mummunan aiki to haka nan kyakkyawan aiki ka boye ka noke ka buya ka aikata in ba gun da shari'a ta ce a bayyana ba wa qad fuddilat nafilatu salatil layli ala nafilatin nahar hakika an fifita nafilar yini nafilfilin dare akan nafilfili na yini wastighfaru sahari ala ghairihi dan istighfari a lokacin sahur kafin alfijir yake to akan waninsa bi anna dhalika ablagu fil israr domin hakan yafi kaiwa makura wajen boye aiki nafilar da kai da daddare tafi nafilar da za ka yi da ainihin yini istighfari da za ka yi da daddare yafi istighfari da zakai da yini to aqrabu ila al-ikhlas kuma hakan shi yafi kusanci zuwa ga ikhlasi mutun ya tabe yayi hasara idan har zai tashi cikin dare ya ainihin yi sallah wa Allah madauki ya sallah ya hana idan sa bacci amma ya zamanto kawai bukatar sa dan a ce wani yana sallar dare wannan yayi hasara kuma zaka samu masu irin wannan manufa su ne kadan in mutane 100 suna tashi su yi kiyamul layli ba za ka samu mutum 5 wanda manufarsa kawai dan su burge mutane bane insha Allah a kawai sai in tashi kafin asuba ne ta istighfari wal mustaghfirin bil ashar ne ta istighfari kawai dan na burge mutane ba su ma san nayi ba sai dai na fito na ba su labari fa aga mutum yayi hasara abu na uku shine an-nazaru ila a'malis salihin mimman huwa fawqak kana kokari kana kallon ayyukan mutane nagartattu wanda suke sama da kai wanda kai ma kana ji a ranka wane yafi ni nagarta wane yafi ni aikata ayyukan alkhairi ina kyautata tsammani da zaton wane yafi ni kusanci da Allah madaukakin sarki fi a'malika salihah a cikin ayyukanka nagari la tanzur ila a'mali rijali zamanik kada kana duba ayyukan mutanen da kuke rayuwa da su wanda kuke zamani ɗaya da su karkada kallon ayyukan su mimman hum dunaka fil musabaqati ila alkhairat wanda suke wato kasa da kai ba su kai ka ba wajen rige-rige zuwa ga ayyukan alkhairi watatalla daiman ila al-iktida'i bil anbiya'i was salihin malai yace kai tsinkaye kana tsinkaye a kowane lokaci zuwa ga koyi da annabawa da nagartattun bayi yaqulu subhanahu wa ta'ala Allah wanda ya daukaka ainihin yana fada a cikin alqur'ani yana cewa ulaiikal ladina hadallahu wa'annan annabawa bayan Allah ya lissafo su watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلًا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين da Allah ya ambato sunayen annabawan nan gaba daya a ƙarshe sai Allah ya ce ulaiika alladhina hada Allah wa in can da aka ambata a wayannan ayoyi da ma wayanda ba ambata ba ambatan su yazo a cikin wasu surori na daban da ma wa'anda ba a fada ba ba kusan su ba minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik da wa'anda muka ba ku labari irin wa'annan na cikin alqur'ani da wa'anda ban ba ku labarin su ba Allah ya ce wa'annan su ne Allah ya shiryar da su wa'annan su ne cikakkun shiryayyu Allah ya ce ku yi koyi da shiryar su da irin shiryar su Allah ya ce ku ma ku yi kokari ku shiriya da irin shiryar su. Saboda haka ƴan uwa musulmi, muna kokari dukkan abin da aka ce mana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu rungume shi hannu bibbiyu. Duk abin da aka haka yi to mana na ɗabi'ar magabata na ƙwarai, magabata mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin sahabbai, cikin tabi'ai, to mu yi kokari mu riko da wannan aiki din. Ba ayyuka da ake hakaitowa na labarai na ƙarya ake jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, na ayyuka na ƙarya waɗanda ba su inganta ba a jingina su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Duk abin da yake ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yake kan tsarin da magabata malaman musulunci suka gindaya ba, dangane da abin da yake wato cikin alaka da Alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba, to dukkan wanda baya kan wannan tsari ayi watsi da shi, ayi wurgi da shi. Wa qra'a siyarar salihin, kai kokari ka karanta ainihin siyar wato labarai na magabata ko tarihin magabata, min al-ulama'i cikin malamai, wal-ubbadi da ainihin wato masu bauta, wal-nubala az-zuhad da ainihin masu hankali kuma masu ilimi cikin masu gudun duniya, fa huwa arjali ziyadati al-imani fil qalb, wa'annan suna daga cikin abubuwan da ake fatan za su ƙara wa bawa samun imani a cikin zuciyarsa. Akwai saura abubuwa ne malam ya kawo su kusan guda takwas wanda ake so bawa ya riko da su, in ya riko da su zai zamanto wato mai ikhlasi a cikin ayyukansa gaba ɗaya. In Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan gaba na hudu, shine ihtiqarul amal, abinda muka faɗa muka yi daidai. Allah maɗaukakin sarki ya tara mu cikin lada, kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.